barkamu da saduwa a ranar 28 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar 2 ga watan 6 shekara ta 2019 ta miladiya zamu tashi majalisi na 26 a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani na majalisin tafsirin alqur'ani da muke a wannan masallaci na alfurqan a cikin watan ramadan a wannan gari namu na kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka kuma wannan majalisi shine zai kawo mu majalisi na karshe a cikin majalisin tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan shekara ta ramadan din wannan shekara ta 1440 Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin alqur'ani zamu tashi aya ta 98 insha Allah innakum wa ma ta'budun
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innahu wa ma ta'budun min عَظَمُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يعبدهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
الله مدوكتين سركي yace a cikin wannan aya ta farko innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ku wato wannan khitabi ne zuwa ga mushrikai ku mushrikai da abinda kuke bauta ma ba Allah ba hasabu jahannam gumaguman wutar jahannama ne wato ma'ana abinda ake rura wutar jahannama da su ko kuma sai fassarar wato ababan jefawa ne a cikin wutar jahannama daga al-hasba sakuwa kamar yadda ake jefata to al-hasab wato shine dukkan abin da yake ake yin jifa da shi to wato Allah yake cewa da ku mushrikai da kuma waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba na daga gumaka to ababan jefawa ne a cikin wutar jahannama antum laha waridun ku masu shiga wato masu tsinduma ne a cikin ta wato haka za ku ba ku da makawa ka san wanda yake za a jefa shi cikin waje ya tsinduma a ciki babu zancen in ya tashi yin tsalle ya ce zai kauce sai dai kawai ya dura cikin ta ba kuma wato tilasta ba gangarawa ba ce gangarawar da ake nufi asalin ma'anar wurud shine wato gangarawa yayin da mutum zai debo ruwa kamar yadda dabbobi ake kora su inda za a ga sun taho a guje in sun zo daidai tafki to asalin shine ma'anar wurud din to amma wajen jahannama kamar yadda malaman tafsiri suka nuna wato turawa ne tunkudawa ne da karfi ne yadda ba za su ba wanda zai samu ikon kaucewa shi yasa din ake fassara shi da cewa tsinduma a cikin wutar jahannama za su yi da su da gumakansu Allah ya ce laukana haula'i aliha da waɗannan gumakan da kuke bauta ma ba Allah ba da iyayen giji ne kamar yadda kuka riya ma waraduha ba za su tsinduma cikin wutar jahannama ba domin wanda yake za a azabtar da shi ta ina zai zamanto Allah ta ina zai zamanto abun bauta domin ya zamanto ba shi da iko shi ko wanda ake bauta ma haƙƙinsa ya zamanto mai cikakken iko mara buƙatuwa ya zuwa ga wani to wanda ku ake masa azaba mabukaci ne zuwa ga wanda zai yaye masa wannan azaba. Lahum fiha zafirun, wato suna da karaji a cikin ta, wato shine irin numfashin cikar zuciya da fushi. Ana cewa shi az-zafir shine numfashin da yake tasowa daga can karkashin huhu yayin da mutum ya shiga cikin tsananin bakin ciki. Waɗansu kuma suna ce ma az-zafir shine kamar irin wato kukan jaki farkon fara kukansa. Shahiq kuma shine kukansa in ya tashi karewa, inda zaka ga yana furzar wannan. To farkon kukan jaki ka san yanda yake yi da ƙarfi, yanda kukan jaki yake, to wannan shine zafir a wajen Larabawa. Kamar yanda Allah ya ambata a cikin suratu Hud, lahum fiha zafirun wa shahiq, wato nau'in kukan nasu daban-daban ne. Akwai irin wanda yake mai tsanani, akwai wanda yake kuma azaba tayi azaba sai dai kawai wato kai ta jin kukan ya riga ya zama to jiki, kamar yanda jaki yake a wajen karshen kukansa. Wahum fiha la yasma'un, kuma su a cikin wutar jahannama din nan a cikin ta, la yasma'un, ba sa jin, wato ba sa jin komai saboda tsananin azabar, wato Allah ya tafiyar da jin su. Allah ya kiyaye mu. Wannan bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa dukkan wata alƙaryar da Allah madaukakin sarki ya halakar da ita, to haramun ne a gare su kan cewa ba za su zo ranar lahira ba, har sai tukuna alamar wannan ranar lahirar da Allah ya ambata, to sai kuma aka fuskantar da khitabi ya zuwa gare su kan cewa su ne ai ahalin wannan alƙaryar da Allah madaukakin sarki wato in yayi nufin halakar da su, to zai halakar da su, kuma haramun ne a gare su kan cewa ba za su zo ranar alkiyama, cewa ba za su koma wa gare shi ba ranar alkiyama, bal gare shi za su koma. To sannan ya fuskance su da wa'i na ruko da ban tsoro, cewa da su da abin da suke bauta ma ba Allah ba, wato gumaguman wutar jahannama ne. Wannan shine karshen su, domin ya zamanto narko saboda suna inkarin ranar lahira, wato suna cikin gafala gare shi, kamar yadda surar ta bude da haka, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, su suna cikin wato imuwa gafala, suna wato masu kau da kai a cikin gafala gabarin wato tunanin hisabin su. To Allah ya tabbatar da shi, kamar yadda muka sani ɗaya daga cikin uslubin alqur'ani shine nanata maganar gaskiya, ai ta nanata ta da uslubi daban-daban, saboda abinda ake fadansa ake ta sake fadansa, sai ya zamanto abu ne wanda yake zuciya ta yi wato ta yi yaqini, ta sakankance akan gaskiyarsa, kuma haka yake, domin Allah madaukakin sarki ya maimaita wannan a wurare daban-daban a cikin alqur'ani dangane da wato makomar waɗanda suke sun saba ma Allah. Allah madaukakin sarki yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara, ku ji tsoron wuta wanda gumagumanta sune mutane da duwatsu. Mutane ana nufin mushrikai, duwatsu kuma sune wato gumaka waɗanda ake bauta ma ba Allah ba, sune za su zamanto gumaguman wuta, za a kona su tare da wato za su shiga su zamanto gumagumai, sai dai su ai ba sa ji ba sa gani ba wato ba halitta ne waɗanda suke masu rai ba, saboda haka ballantana a ce an azabtar da su akan abinda wato ba su zamanto kan cewa suna ba su zamanto cewar sun yi laifi a kansa ba, tunda ba su yadda da bautar da aka yi musu ba. To yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar, kamar yadda ya zo a cikin tarihin Ibn Ishaq, ya karanta ma Al-Walid Ibn Al-Mughira wannan ayar, sai ya je majalisin, sai ya haɗu da sauran Qurayshawa, shi Walid Ibn Al-Mughira ɗaya daga cikin jagororin kafircin mutanen Makka, sai ya haɗu da ɗaya daga cikinsu, ya haɗu da An-Nadr Ibn Al-Harith, sai yake gaya masa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, da maganar ta kai wajen wani daga cikin wato masu mummunan hali, masu mummunan ɗabi'a irin tantiran nan, wannan ce masa Abdullahi Ibn Zuma'ara, sai ya ce in dai haka ya faɗa, to ni zan kawo muku abinda zai rusa hujjarsa, ya zamanto na kayar da shi a cikin hujja. Sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne kake cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun yace eh haka Allah yace yace to ai mala'iku banu mulaishi daga cikin kuza'a suna bauta musu kuma kace su mala'iku ibadun mukram masu daraja ne isa dan maryam shi ma kace yana daga cikin kace kalmar Allah ne kuma kace manzon Allah ne gashi kuma nasara sun bauta masa uzairu suma yahudawa sun ce dan Allah ne sun bauta masa to suma duk zasu zaman to guma in dai zasu zaman to guma guman wuta to mun yadda da mu da su da guma kan mu gabaki dai duk mu zaman to guma guman wuta to sai Allah ta'ala yace innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadu wato domin a nuna cewa wannan waɗanda aka bauta musu ba tare da sun yadda da bauta ba su ba su da laifi a wajen Allah jalla wa ala tare da cewar hatta su sai an tsiye su an tambaye su wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a haula iyyakum kanu ya'budun ya yadda Allah zai tara su gabaki daya sannan Allah ya ce ma mala'iku waɗannan ku suka kasance suna bauta ma ba Allah ba sai su ce subhanaka قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ستسرك يا سبت غريك يا الله كيني مجئن شم كيني مولم كيني مسو يم بسوبا برسو أبن دسا كسن چيسنا بو سن كسن چيسنا بو تاما الجنوني وفي آيوان سو دا الجنوس كي إيماني هكا الله تعالى كما يندي هكيتو أجكين سورة المائدة أكرشنتا yake cewa wa itham Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ka ambata yayin da Allah zai ce ma annabi Isa dan Maryam kai Isa dan Maryam kai ne kace ma mutane ku rike ni abun bauta da ni da mahaifiyata ababan bauta ba Allah ba sai annabi Isa ya ce sarki ya tabbata gare ka ما كان سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بايا زمنت وبايا كسنت وأقرين نفلا أبن دمان دا حكي أكنسا جو وانا إذن دا دير درسني وانا أنسى ذات قيام الله سوى دهك وانا آير بتك واتو چه وروانا دا أكي بو تاما با الله با بتحدثوا عن نبي إيسا دا ملائكو با دموسو سنبرنتا دا قوانا دا سكي بو تاموس با الله با kuma ma ayar ma ai tayi maganar wama ta'buduna da abinda kuke bauta ma abu ba waɗanda ba ba cewa da waɗanda kuke bauta ma ba sai ce da abinda kuke bauta ma nuni ga cewar wato abu wato gumaka marasa hankali wanda yake ba su da shuuri ba mutane ba waɗanda ba mutane ba ba masu hankali ba kamar mala'iku da kuma annabawa to Allah madaukakin sarki yace innal ladina sabaqat lahum minal husna lallai waɗannan wanda kyakkyawa ta riga ya zuwa gare su ulaika anha mubadu su waɗannan ana ababan nesantawa ne daga wutar jahannama wannan magana ce mustaqilla ba kawai ta kunshi raddi bane ga maganar da mushrikai suka faɗa akan cewar gumaka ma za a kona su a cikin wuta ba wai ta togace ta fitar da annabi Isa da sauran mala'iku daga wancan umumin waɗanda ake bauta ma ba Allah bane a'a wannan ayar umumi ta zo ta tabbatar da wannan haƙiƙa ne Allah madaukakin sarki yace duk waɗanda wato kyakkyawa ta riga ya zuwa gare su a cikin ilimin Allah mecece kyakkyawa kyakkyawa shine arziki sa'ada duk wanda sa'ada ta riga ya zuwa gare shi ya zamanto cewar ya sifantu da sifar addini ne kakke domin shine sa'ada wanda duk Allah ya bashi addini to Allah ya rubuta masa arziki da tsira to duk wanda arziki da tsira ya riga ya zuwa gare shi to wannan za a nisanta shi daga wutar jahannama za a nisanta shi daga gare ta ba wai za a tsunduma shi ciki ba zai zamanto manisanci daga gare ta to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abu addu'o'in da aka ruwaito daga gare shi yana roƙon Allah rayuwar su'ada Allahumma inni as'aluka aisha su'ada wa nuzula shuhada rayuwa ta wato masu arziki shine rayuwar masu addini duk wanda wato kulawa ta Allah ta riga ya zuwa gare shi ya zamanto da wannan kulawar to sai kaga ya lizinci addini ita ce sa'ada din wadansu sun fassara sa'ada da cewa aljanna wato wanda aljanna ta riga ya zuwa gare su saboda fadin Allah ta'ala lil ladina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata aiki to suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada da kari akan aljanna to saboda haka innal ladina sabaqat lahum min alhusna wanda shiga aljanna ta riga ya zuwa gare su dukkan mun ma'ana daya ne domin wanda arziki ya riga ya daga gare shi wato shine Allah ya rubuta shi cewa wannan sa'idi ne wato abinda Allah madaukakin sarki ya sani yake cikin ilimin sa kuma ya nufiye shi domin babu abinda zai faru a cikin halittar Allah in ba abinda ya nufi ba to babu wanda ya san wannan sai Allah babu wanda ya san wannan sai Allah yasa daga cikin addu'o'in sayyidina Umar yakan yi kuka yana cewa ya Allah idan ka rubuta ni shaki a wajenka ka shafi ka rubuta ni sa'i domin kana shafi abinda kaso kuma kana tabbatarwa Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab to wanda wato abinda aka rubuta masa daga Allah shine as-sa'i wato shine wannan kalmar ta riga ya zuwa gare shi to wannan ana nisanta shi daga wutar jahannama la yasma'una hasisaha ba sa jin wato motsinta ba za su ji motsinta ba wato sautinta na kunanta da irin fushinta ba za su ji shi ba shi kansa ka ji sautin azaba ka ji sautin sautin wutar jahannama wato sautin abun tsoro shi kansa azaba ne to Allah madaukakin sarki domin nuna nisan su daga gare ta yace sautin ta ma sautin motsinta da fushin ta ma ba sa ji wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun kuma su a cikin abinda rayukansu suke sha'awa suna madawwama ba kawai ba sa jin wato tashin hankali ba menene tashin hankali jin azabar wuta shi kansa tashin hankali ne ba wai ba sa jin wannan tashin hankalin ba a'a suna cikin ni'ima mecece ni'imar shine dawwama a cikin abinda ransu yake so abubuwa guda biyu abinda ransu yake so sha'awa sha'awa shine wato ka rinka bukatar ka rinka son abinda yake zai dadada maka wato duk abinda suke so da zai dadada musu to suna cikin sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta aljanna da cewar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zuhur wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun a cikin aljanna akwai abinda wato rayuka suke sha'awar sa duk abinda wato rai zai suranta kan cewa akwai dadi a cikin sa to yana da shi a cikin aljanna amma a duniya ku sai dai kai mafarki sai dai kai mafarki ba duk kudin ka duk abinda ka mallaka ba zai yi ba ya zamanto kan cewa duk abinda kake so ka samu wani abin sai dai kawai ka rinka surar sa sai dai in ka suranta shi in ya so ka gaya ma masu yin film sai su zo su suranta shi sai a rinka gani kamar a film kamar gaskiya ne bayan kuma ba za ka taba samun wannan ba sai dai a haya to amma a aljanna duk abin da zai ɗarsu a cikin zuciyar mutum na sha'awa da zai yi tasawurin jin daɗin sa to wannan Allah madaukakin sarki ya ce matabbaci ne a gare su abu na biyu kuma al-hulul madawwama a cikin wannan hali suna dawwama a ciki wanda yake shine kamalan ni'ima la yahzunuhumul faza'ul akbar babban firgita babban razani mafi girman razani wato ba zai bakanta musu ba menene babban razani girman da razanin da yafi komai shine razanin da ake yi bayan hura kaho na ƙarshe hura kaho na farko wannan shine wanda kowa zai mutu to hura kaho na ƙarshe wanda za a taso a dawo irin farkon halitta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kama bada'ana Allah ya faɗa kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda zai zo anan farkon halitta to wannan shine lokacin alfaza'ul akbar razani mai mafi girma domin shine alfaza dukkan abin da zai razana ka ya firgita ka tsoro ya cika maka zuciya to wannan shine razani to razani mafi girma babu kamar wannan domin duk wani razani da yake na duniya kuma bayan razanin tashin alkiyama ne kuma wannan razanin shine babu wani razani shine razani na karshe ga ƴan aljanna to wannan razanin ba zai sa su bakin ciki ba wata talaqahumul malaika kuma malaiku za su tarbe su hada yawmukum alladhi kuntum tu'adu suna ce musu wannan ita ce ranar nan taku wanda aka kasance ana alkawarta muku ita wato ita ce ranar da aka ce za ku hadu da Allah ita ce ranar tashin alkiyama to wannan ita ce kuma suna gaya musu wannan ne domin me domin su ba su nutsuwa wannan ishara ne ga cewar abinda yake abinda zai sa wato ɗan aljanna waɗanda wato alhusna alheri da sa'ada da bin addini ya riga ya gare su daga Allah abinda yake sanya su aminci shine mala'iku da za su tarbe su za su ce muku wato kada ku ji tsoro kamar yadda Allah ta'ala yace innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu wannan ayar duk da yake mafiya yawan malaman tafsiri sun fassara ta da cewa lokacin saukar mutuwa ne mala'iku za su rinka gaya musu wannan magana to haka zalika wannan ayar ta nuna kan cewa mala'iku suna tarban mu'minai yayin tashin su daga cikin kabari kuma yayin da suka tashi razani na tashin hankalin tashin alkiyama ba zai same su ba saboda mala'iku za su tsantsar da su suna ce musu Allah ta khafu wala tahzan shi ma zai zama to cikin ma'anar wannan aya dan alqur'ani yana fassara gina kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki saboda haka yayin da duk tashin hankalin tashin alkiyama zai zo su mu'minai suna cikin aminci haka yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma inni as'alukal amna yawmal khawf Allah ina roƙonka aminci ranar tsoro to ranar tsoro ɗaya daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama ce haka zalika daga cikin sunayenta yawmul faza'il akbar ranar razani mafi girma Allah ya bamu aminci yawma natwi as-samaa na'am
يوم نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
الله يقول يوم نطوي السماء أرانت دا مكي نتي ورسما ka tsayi sijilli lil kutub kamar yanda wato takarda take nade abinda aka rubuta a cikin ta to a ranan nan ne wato za mu dawo da farkon halitta kamar yanda muka kage halittar daga farko sai ya zama to yawma natwi samaa ka tsayi sijilli lil kutub ai kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wannan shine da wannan cin sai zaman to shine zarfin wannan ko kuma yawma naqwi as-samaa ka tayyi sijilli lil kutub ranar da wato razani mafi girma ba zai bakanta ma waɗanda kalmar Allah ta wato kyakkyawa ta riga ya zuwa gare su ba ita ce wannan ranar da Allah yake muke nade sama kamar yanda littafi yake nade abinda aka rubuta ko kuma ka tayyi sijilli lil kutub kamar yanda wanda yake yin rubutu yake nade takarda yake nade littafi wanda asijil wato mai yin rubutu yanda yake nade littafi haka zamu nade sama wannan babu yadda za a yi iya gane yanda tashin alkiyama zai kasance sai dai Allah ya kusantar da abin gare mu amma wannan ya nuna kan cewa saman nan da muke ganinta Allah zai nade ta ba za ta zama to kamar haka ba da tashin hankali a nata na wajen canjin abinda yake na cikin halittarta abubuwan duk da kake gani kowane abu da wajensa a sama duk zai tarwace taurari za su fado rana za ta rasa haskenta wata shi ma zai rasa haskensa da sauran abubuwan tashin hankali to a nadewar sama da Allah ne zai yi kamar yanda Allah ta'ala yace was samawati matwiyatun bi yamini sammai din nan gabaki daya na dadu ne wato ana nade su a hannun Allah jalla wa ala hakikanin wannan sai Allah sanin hakikanin wannan sai Allah kuma kokolwar dan adam ta faskara abin ya faskara ga tunanin dan adam sai dai a kusantar da shi zuwa gare mu amma kai abu ka san abin da zai sa saman nan a ce an nade ta an nade ta wa idha samaa'u furijat a tsaga ta a keta ta a yaye ta baka san abin da za ka gani ba bayan ta to wannan ya isa tashin hankali to a wannan rana ne waɗanda yake kyakkyawa ta riga ya gare su daga Allah tashin hankali da bakin ciki wato na wannan wato razanin wannan rana ba zai bakanta musu ba zai dame su ba Allah ka ba mu aminci Allah ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yanda muka kage halitta muka fara halitta muka fara yin halitta da babu komai ba da an yi halittar ba Allah ya fari shi kowa ya zama to yana da ya farkon sa to nu'iduhu haka zamu dawo da shi kamar yanda Allah ya fari halittar sama da ƙasa da halittar mu haka Allah madaukakin sarki zai dawo da mu manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharu an-nasu yawmal qiyama kufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'idu Allah zai tashi mutane ranar alkiyama suna wato masu rashin takalmi ba wanda yake da takalmi uratan tsirara haihuwar uwarsu gurnan suna da loba ba wanda ake makaciya kamar yanda muka fa sai ya karanta wannan ayar sallallahu alaihi wasallam kama bada'na awwala khalqin nu'id kamar yanda muka faru farkon halitta haka zamu dawo da shi sai Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah maza da mata haka za su zama to tsirara suna kallon tsirancin juna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Aisha al'amarin yafi tsanani bisa wannan yaushe za ka yi tunanin cewa ka duba wai ka ga wannan al'aurarsa ya al'aurarsa take ya al'aurar waccan take ya al'aurar wannan take tashin hankalin yafi wannan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha wa'adan alaina Allah yace wannan alƙawari ne wato da muka dauka akan kanmu sai mun zartar da wannan alƙawari inna kunna fa'ilin kuma mu mun kasance masu aikatawa ne wato Allah madaukakin sarki ya sanya shi wa'adan maf'ula alƙawari abin aikatawa ba makawa abinda zai nuna maka cewa ba makawa a cikin wannan alƙawari shine mutuwa kai ka san cewa kowa sai ya mutu to ka san abinda Allah ya alƙawarta ba makawa sai Allah ya yi shi na'am
wannan kan karuna fil zamun min ba'd
Thank you. na'am Allah yace walaqad katabna fi zabur wallahi haqiqa mun rubuta a cikin az-zabur az-zabur shine littafin da aka ba mu annabi Dawud min ba'di dhikr a bayan ambato shine a bayan abin da yazo a cikin at-taura annal arda cewa kasa yarithuha ibadi as-salihun bayina salihai sune magadanta sune za su ci gadanta wannan bishara ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato wanda surar dama da shi ta bude cewar tun Allah ya ambaci cewa ya gaskata alƙawarinsa ga annabawa a jumlace thumma sadaqnahum alwa'd fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna almusrifin sannan muka gaskata musu alƙawarinmu inji Allah Allah ya gaskata mu annabawa alƙawarinsa sannan yazo kuma bit tafsil daya bayan daya ya rinka fadin irin yadda kowa Allah ya ce masa fastajabna lahu sakankanin wannan kuma ake ta sanya wa'azi akan abin da zai dalilai na hankali da dalilai na shari'a da kuma dalilai na ban tsoro na narko akan yadda da Allah kadaituwar Allah da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda da ranar lahira to sai Allah ya ambaci abin da yayi abin da wato cewar kamar yanda yayi ma sauran annabawa to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya rubuta nasara ta sace yace haqiqa wallahi mun rubuta a cikin zabura Allah yayi rantsuwa da wannan saboda su mushrikai suna inkari kuma su ahlul kitab duk da yake yana cikin littafin su suna mu'amalar waɗanda yake tamkar suna inkari saboda sun manta sun watsar da sakon sai Allah ya faɗi wannan wato Allah ya rantsi cewa ya faɗa a cikin az-zabur ita ce littafin da aka saukar ga annabi Dawud cewa kasa wato salihan bayi su za su ci gadanta kasa abinda ake nufi duniya Allah zai wato zai mallaka duniya ga salihan bayi kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul nur wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki na gari Allah zai tabbatar da su a bayan ƙasa wato zai mallakar da ƙasa a gare su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ma'ana yake cewa inna allaha zawa liyal ard hatta ra'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zawali minha Allah ya tattaro kasa ya taku wato ya tattara kasa gare ni har sai da naga mahudan rananta da mafadin rananta kuma mulkin al'ummata sai ya kai wato irin inda Allah madaukakin sarki ya takura a gare ni to kuma wannan alƙawari Allah ya tabbatar da shi domin sai da musulunci ya kai iyakar gabas har ila abin nan wato kasar Mawara an-Nahrain wato can ƙarshen Rasha ya dangana da inda Rasha ta tike da inda Rasha ta tike da su Mongolia sai da ya kai nan a yamma kuma sai da ya kai gabar tekun Atlantis kuma wasu waye Allah madaukakin sarki ya sanya su suka gaji wannan kasar yace ibadiyas salihun bayina salihai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasa bata taba ganin kamar su ba wanda suka kai addinin musulunci ko ina suka yada shi suka tsayar da adalci kuma suka kafa daula wadda take tai shekaru daruruwa dan daular musulunci sai da tai shekaru daruruwa ta hadiye daular Farisa da daular Rum da daular Kiftawa da daular Barbar da Nubia haka nan duk ta tattaro mutane daban-daban a cikin ta duk karkashin wa suka zama to karkashin mulkin addinin musulunci saboda haka wannan ma'ana Allah madaukakin sarki yace ya rubuta to abinda ku Allah ya rubuta to tabbatacce ne ma'ana ta biyu ta al-ard shine aljanna aljanna Allah ya rubuta cewa magadanta bayan Allah salihai kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amili suka ce yan aljanna za su ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya gadar da kasa a gare mu kasar da ake nufi anan ita ce aljanna Allah ya gadar da ita wata wata kasar ce daban ba wannan ba yawma tubaddalul ardu ghayra al-ard za a canza kasa da ba wannan ba to Allah ya gadar da ba Allah ya ce za su gode ma Allah da ya gadar da su wannan kasa ita ce aljanna na tabawwa'u min aljannati haythu nasha muna zama a cikin aljanna wato muna zama a cikin ta duk inda muka so to saboda haka Allah ya rubuta wannan shi ma ma'ana ce sahihiya wannan shine wato ijazar alqur'ani fuskoki na ma'ana duk su zamanto ingantattu Allah ya rubuta a cikin zabura cewa aljanna wato Allah madaukakin sarki zai gadar da ita yazuwa gabayin Allah salihai tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljanna waccan ita ce aljanna da muke gadar da ita gabayin waɗanda suke masu takawa to sune as-sune kuma salihai waɗansu sun fi a wata qira'ar qira'ar hamza walaqad katabna fi az-zubur fi az-zubur to az-zubur sai suka dauke shi ma'anarsa jam'un zibr shine littafi wanda wannan ishara ne ga cewa littattafan Allah wato Allah ya rubuta a cikin littattafansa da ya saukar ga annabawa shine wato sune at-taura da injila da zabura da kuma alqur'ani min ba'di dhikr a bayan ambato ambatan shine abin da ke cikin lauhul mahfuz bayan abin Allah ya rubuta shi a lauhul mahfuz kuma Allah ya rubuta shi a cikin littafin annabawa cewa wannan tabbas kasa za ta zama to gadin gado ne na bayin Allah salihai Allah zai gadar da ita ga bayin sa salihai saboda haka hanyar samun mulki wanda yake yardajje a wajen Allah shine wato salah mutum ya zama to cikin salihan bayi Allah yace inna fi hadha to a cikin wannan ai yana nufin alqur'ani la balagha akwai gamsarwa ga qaumin abidi ga mutane waɗanda suke masu bautar Allah wato wannan ya ishe wannan alqur'ani wanda ya kunshi wannan alƙawari da sauran alƙawurruka na Allah akwai kifaya balagan bi ma'ana kifaya akwai wadatarwa da gamsarwa ga mutane waɗanda suke masu bauta ga Allah ba sa buƙatar wani abu alqur'ani ya ishe dukkan abinda muke bukata masu bautar Allah bauta ta gaskiya duk abinda suke bukata na wato duk abinda suke bukata na bishara da gaskata alƙawarin Allah to a cikin alqur'ani wannan ya ishe shi ko kuma inna fi hadha a cikin wannan bishara da Allah ya faɗa a cikin zabura cewa Allah zai gadar da kasa ga bayinsa salihai to a cikin wannan akwai bala akwai kifaya akwai gamsarwa akwai wadatuwa ga bayin Allah waɗanda suke masu bauta ga Allah to idan muka tuna cewar wannan sura ta sauka ne lokacin da aka tsananta tsangwama ga musulmi ake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye na ƙaryatawa ake qalu abghatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal duk waɗannan abubuwan da ake faɗa a gare shi saboda haka akwai abin da ake buƙatar tasbiti dan haka wannan ayar a ciki sai ya zamanto akwai tabati akwai tabbatarwa ga mutane waɗanda suke masu bautar Allah bayin Allah waɗanda suke masu bautar Allah wanda su ba za su je wajen boka ba wanda zai ce zai ba su sa'a su ba su imani da aljanu ba wanda za su ce su ne suke yi sun yi imani da rabbus samawati wal ard saboda haka shi kuma ta hanyarsa ta haske na ilimi Allah yake tabbatar da su to a ciki shine yace inna fi hadha a cikin wannan isarwa a cikin wannan bayani na abinda Allah ya faɗa yace wala qad katabna fi zubur anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun to la balagha wallahi akwai gamsarwa wato wannan ya ishe ga mutane waɗanda suke wato abidina wanda su abinda ya dame su shine ibada ibadar Allah shine a gaban su su tabbatar kan cewa suna tsaye akan tafarki to sannan Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah face domin ka zamanto face halin kasancewar ka rahama ga talikai gabaki daya nan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da na farko tukuna aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin maqsudin surar kenan tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda suke faɗa bane yana gane gane ba mawaki bane ba wanda ake danganta shi zuwa ga sihiri bane ko bokanci ko kuma tabin hankali Allah yace ya aiko shi ne manzo ne kamar yanda ya aiko sauran manzanni to sai dai shi kuma a cikin dukkan manzannin ya keɓanta da kan cewar ya sifantu da sifar rahama ba mu aiko ka baka ce rahama rahama shine rufin alkhairi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahamarsa shi akan kansa a kashin kansa sallallahu alaihi wasallam rahama ne saboda tabi'arsa tabi'ar rahama ce ba a sifanta wani annabi da wannan sifa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ya sifanta shi da sifar rahama da ra'afa wanda ra'afa ita ce tsananin tausayi rahama kuma jin kai to haka yake sallallahu alaihi wasallam a dabi'arsa sifar rahama ita ce tabbatatta a gare shi akwai magana da wani malamin addinin nasara yayi dangane da walaqad katabna fi zabur cewar az-zabur dai ita ce wanda ake ce ma mazamir mazamir a cikin bible akwai zalms wanda ita ce mazamir wanda ake dangantawa ita ce zabura annabi Dawud a wajen su to mun san cewar sun cancanta abubuwan da ke cikin waɗannan littafai kuma babu wannan magana a ciki cewa annal arda yarithuha ibadiyas salihun amma wani daga cikin wato malamai na waɗanda suke karanta ilimin addinai wanda Ibn Ashur ya kawo magana sai yace yaji yayi wata lecture yaji da kunninsa yaji lecture tasa sunansa Fuedo ɗan Italiya ne Fuedo sai ku googling ku ji waye Fuedo cewa wannan nassi yana cikin zabura wadda take ta yaren Hebrew asalin zaburar da take da yaren annabi Ibriya yaren Hebrew wanda shine yaren annabi Ibrahim ma'anarta shine cewa as-siddiquna yarithuna al-ard siddiqai masu isa matuƙa wajen gaskata Allah da manzanninsa su ne za su gaji ƙasa to kun ga wannan bishara kamar yanda Allah ya ce ya rubuta a cikin zabura to haka al'amarin yake a cikin waɗanda yake suka san ilimin waɗannan littafai to shi yasa inna fi hadha innan a cikin wannan labalagan a cikin wannan abin da yake cikin zabura wato aya ce mai gamsarwa ga waɗanda suka yi imani to dawowa a cikin faɗin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gina asalin halittarsa yanda Allah ya yi shi a sifar rahama rahama ne a cikin rayuwarsa gabaki daya kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin Badr bayan yakin Uhud da aka zo aka ce sahabbai suka ga yanda mushrikai suka ji masa ciwo suka ce ya rasulullah baka yi musu baka la'ance su baka yi musu wato mugunyar addu'a ba baka rara sai ya ce innama inni lam ub'athu la'anan innama bu'ithu rahma ni ba aiko ni ba mai tsine ma mutane albarka an aiko ni rahma ne to haka yake a cikin wannan rahama ta haka yake a cikin rahamarsa fuska ta biyu ta rahamarsa shine ita kanta shari'ar tasa rahama ce domin gabaki daya abubuwan da shari'a ta kunsa rahama ce watakila wani zai iya cewa to yaya za a ce shari'a rahama ce bayan ga kisasi wanda ya kashe a kashe shi ga haddi wanda ya yi zina a yi masa bulala ko a jefe shi wanda ya sata a yanke masa hannu kuma a ce wannan rahama ce to wannan bai fitar da ita daga sifar rahama ba domin waɗansu mutane rahama gare su shine tsanani sananin shine rahama gare su domin a cikin sananin gare su akwai rahama ga gamagarin mutane kamar yadda Allah ta'ala yake walakum fil qisasi haya akwai rayuwa a gare ku a cikin kisasi domin wanda ya san cewa in ya kashe za a kashe shi sai ya ki kisan ya rayar da kansa ya rayar da wanda da yayi niyyar kashewa haka zalika wadanda Allah ta'ala yake masu yin barna a bayan kasa masu yaki da Allah da manzansa sakamakon su a yanyanke su ta wato a gidje a gindaye a kuma tsitsire su zuwa karshen aya inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wannan yanzu da muke ganin waɗanda suke kama mutane suna garkuwa da su suna zuwa su rinka bindige mutane da bindiga hanyoyin mutane su kama manoma su tsinke hannun su sa a cikin aljihun su su ce kaje ka gaya musu masu noman su zo su noman mu gani su ma abinda aka yi muku za su yanzu waɗannan sai ka ce ai addinin musulunci addinin rahama ne a jikansu a bi su da lallami ai musu haka za a yi sai a zauna lafiya da su ko kuma kamar waɗansu wanda suka ce wai ai aje a rinka biyan su miliyan ɗaya ana karɓan bindigogin su wai haka za a yi wai shine lalama abin sun fi ƙarfin kan cewa a nuna izza a gare su sai dai da lallami haka wata hukuma fa suka rinka yi wai a rinka fassan su da kowace bindiga mutum ya kawo miliyan ɗaya kuma a cikin wannan kuɗin haka za su cinye kusan kashi 9 cikin 100 kashi 10 ne za a ce an bayar dan a fanso bindiga to yanzu ba gashi nan ba jihohin sun soma sanya shari'ar kan cewa duk wanda yake wannan garkuwar da mutane a masa hukuncin kisa saboda me saboda tsira da saboda aminci ga rayukan mutane saboda haka duk wannan rahama ce domin abinda zai sa waɗansu tsirarin su sanya rayuwa ta gagara a cikin al'umma kawar da su shine rahama ga al'umma saboda haka shari'ar musulunci ita ce shari'a wadda take ta hikima wadda daga cikin hikimar ta hatta tsananinta rahama ne hatta tsananin da yake ciki rahama ne domin wata rahamar ba za ta sauka ba sai da tsanani to sannan Allah madaukakin sarki a cikin wannan ya nuna mana kan cewar wannan rahamar ya ce lil alami ga talikai baki daya ga musulmi wannan a bayyane yake annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga musulmi to hatta ga waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare su domin Allah ya jinkirta saukar da azaba kare dangi a gare su ya bude musu kofar tuba dan su rinka shigowa addini wannan ya daga cikin rahamar addinin musulunci kuma ya kyale su shi addinin su a cikin musulmi ba a tilasta su kan cewa dole sai sun zo sun shiga addinin musulunci ba aka ba su damar su addinin su aka ba su damar wuraren bautar su a tsare musu har ma aka dauki kan cewar wato rusa wuraren bautar su ya daga cikin fasadi a bayan kasa aka ce ko yaki ake da su idan wani ya shiga cikin gidan bauta nasu a amintar da shi kar a yaƙe shi kar a kashe shi duk wani ta gaddan ya daga cikin rahama haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga mu'min rahama ce ga dabbobi domin dabba aka hana azabtar da dabba Allah ya sallada mu kan cewa mu ci dabbobi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya dabba ta zamanto wanda za wato ta zamanto abun wasa kamar alal misali aje a daure zakara a ce a ringa koyan harbi yana da rai amma a ce wai za a koyi harbi da shi a ringa jefa masa kibiya ko bullet dan kawai a kashe shi saboda wai a koyi harbi saboda wasa malamai ma suka ce mutum ya ce zai je ya farauta dan saboda nishadi da wasa makruhi ne ba a so duk da farauta an halatta ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewar wata mace ta shiga wuta saboda azabtar da dabba mage da ta daure ta ta hana ta abinci kuma ta hana ta taje ta ci daga kwarin kasa duk wannan mazahir ne na rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma wata mace ta shiga aljanna ba ta taba aikata aiki ba ta ayyukan kwarai kila ki cewa tsatsa amma dalilin cewar ta ji kan wato kare da yake lallage yana jin kishirwa ta dauki takalminta ta shiga cikin wato ta zura da mayafinta a cikin rijiya ta debo masa ruwa ta bashi Allah ya gode mata wannan aikin ya gafarta mata duk wannan rahama nuna mana rahama ne ga dabbobi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne hatta ga mala'iku ya zo a cikin ban gan shi da isnadi ba amma alqazi iyad ya ambace shi a cikin ash-shifa cewa a daga cikin zafan waɗansu malaman tafsiri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril cewa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yace kai ma ka samu rabo na wannan rahmar, yace ni ma na samu, yace domin ban taba aminta ba sai dalilin alqur'ani da Allah ya saukar da kai ya zuwa gare ka, yace bi quwwatin inda bil arshi makin muta'in thumma amin, yace ni amintacce ne, yace wannan ya bashi nutsuwa wanda albarkacin alqur'ani da Allah ya saukar gare ki, saboda haka yace shi ma ya samu rabo na wannan rahmar da annabi sallallahu alaihi ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan wato kirari ne da Allah madaukakin sarki yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a kansa kashin bayan surar aka gina shi tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam, aka tabbatar da shi ta fuska wadda take ta kunshi, kuma bayyana wannan sifa ta rahama wadda za ta sa mu tunani, duk wani wanda yake musulmi yayi tunani akan wannan sifar ya nemi wato kwaikwayenta ya sanya rahama sifar rahama tare da shi. Shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha radiyallahu anha, Yahudawa suka shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa assalamu alaikum, mutuwa ta tabbata a gare ka. Aisha tace bal ku ne mutuwa ta tabbata a gare ku, da la'ana da wane ne ta kama musu zubo musu maganganu kausasa. Sai yace ya Aisha ki rizinci sauki mana ki tausasa. Yace baka ji abinda suka ce ba ya rasulullah? Yace to baka ji, ni ma kuma nace wa alaikum kuma akan ku. Sai Allah ya amsa addu'ar tawa akan su, su kwata su Allah ba zai karba ba. To kage ya nuna mata ta tausasa, ba bukatar wannan wato hayaniyar, ba bukatar wannan tsananin rahama. Kuma wata ran ta hau kan raƙumi, raƙumin ya kama tutsu, ta kama dukansa, ta kama dukansa. Yace ya Aisha alayki birrifq fa inna arrifqa ma dakhala fi shay'in illa zana wa ma suliba an shay'in illa shana. Ki tausasa, domin tausasawa bai taba shiga cikin wani abu face ya kawata shi, ba taba kuma tsane shi daga abu face ya bata shi. Shi ku arif yana daga cikin rahama, tausasawa yana daga cikin rahama. Dan haka mu kwaikwayi wannan sifa wanda yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance. Sannan kuma waɗanda ba musulmi ba mu kira su da bayyana wannan sifar ta rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wata ran lokacin da kafirai suka rinka fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗansu musulmi suka yi wani taro babba a ƙasar Sudan, mu'tamar rahmatan lil alamin, rahama ga al'alami, domin rashin sanin sa ne shi yasa suke wannan. To wannan mai amfani da wannan domin mu bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma baki daya. To sannan Allah ya ce kul innama yuha ilayya, kace innama yuha ilayya, kadai wahayin kadai ana yin wahayi ya zuwa gare ni ne, annama ilahukum ilahun wahid, cewa ubangijinku kadai shine ubangiji guda daya, wato abun bautar ku kadai shine abun bauta guda daya, wato abinda ake wahayi da shi gare ni ba wani abu bane illa tauhidi. Ma'ana wannan rahama ta annabi da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam akanta ba za ta samu ba sai an tabbatar da tauhidi, domin shine kashin bayan sakon da aka aiko shi da shi sallallahu alaihi wasallam. Yace to fa inta wannan, idan kuma kun juya baya wato ba ku karbi wannan sako na tauhidi ba, fa qul azan fa hal antum muslimun, ba yace qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa hal antum muslimun, to ku ba za ku zama musulmi ba, ba za ku tabbata musulmi ba, domin wannan jumla ce ismiya, wato ba za ku tabbata a cikin musulunci ba, ba a ce fa hal antum tuslimun ba, ba za ku musulunta ba, a ba za ku tabbata musulmi ba, wato ku musulunta ko bayan kun musulunta ku tabbata a cikin musulunci, domin wanda yake shine abun bauta guda daya shine ya cancanta mutum ya zamanto ya miƙa wuya gare shi jalla wa ala. To yace fa inta wannan, in ku kunki wato kun ki shiga addinin musulunci, to kace azantukum ala sawa, na sanar da ku akan cewa da ni da ku duk madaidaita ne akan sanin nan, wato na sanar da ku cewar abinda Allah ya muku narko zai zo muku, kar ku ce ban gaya muku ba, da ni da ku duk mu san wannan shine ala sawa, halin kasancewar mu madaidaita ne wajen sani. Kamar yanda Allah ta'ala yake cewa fambid ilaihim ala sawa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa, idan kana jin tsoron ha'inci warware alkawari daga waɗansu mutane da ka kulla alkawari tare da su, to kace ina sanar da ku cewa babu sauran alkawari tsakanin mu da ku, yaki ne ni da ku duk daidai muke akan sani, kada ku ce na yaudare ku, kada ku ce na ha'ince ku. To wannan shine amma nan ba sanar da su yaki yake ba wato ina sanar da ku saukar narkon da Allah ya yi alkawari akan kuma da ni da ku duk madaidaita ne wajen sani cewa wannan abun zai zo wa in adri a qaribun aw am ba'idun ma tu'azu kuma ni ban sani ba abinda aka yi muku narkon sa cewa zai zo a kusa yake ko ku a nesa yake a hannun Allah yake ban san wannan ba dan ya tabbatar da cewa shi iyakarsa manzo sallallahu alaihi wasallam iyakarsa isar da manzanci sanin gaibu na Allah ne kuma kawo wannan al'amari da Allah ya ban tsoron cewa zai zo da shi zai yi kaza in ba ku yi kaza ba zai muku kaza wannan alkawari na Allah ban sani ba a kusa yake ko a nesa yake innahu ya'lamu jahra min alqawli wa ya'lamu ma taktumu shi Allah shine wanda yake sanin abin da yake mabayyani na daga zance kuma shine wanda yake sanin abin da kuke boyewa shine yake sanin abin da kuke boyewa saboda haka ya dangana su ya zuwa ga masanin fake da alghaib shine masanin fake da bayyani shine Allah jalla wa ala wato a cikin yin wannan narko da janyo tunani da sifanta Allah da wannan akwai sanya razani da ban tsoro akan girman Allah wato na bakku da Allah shi ya san abin da kuke bayyanawa shi ya san abin da kuke koyewa wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin kuma ban sani ba la'alla rashin zuwan nasa da jinkirin da ake muku fitnatun lakum fitnatun lakum fitina ce jarabawa ce a gare ku wato Allah yana jaraba ku shi yasa bai kawo ukubar ba a lokacin da kuke ta cewa azo da ita azo da ita jarabawa ce a cikin jarabawar Allah ya ga wane ne zai ci jarabawar ya imani wane ne kuma zai dada kutsawa cikin kafircin sa Allah madaukakin sarki ya halaka shi da hujja wa mata'un ilahin kuma ban sani ba la'alla wata kila wannan jinkirin da aka yi dan jiyar da ku daki ne ya zuwa ga wani lokaci iyakantacce domin Allah ya yi muku ajali shi ku ajali ba wanda ya san shi sai Allah saboda haka ban sani ba la'alla Allah ya jinkirta muku ne domin ku cika ajalinku saboda haka wannan kada ya sanya wannan kamata ya jefa razani da tsoro a cikin ku kan cewa Allah ya kyale ku ne zai cin muku zai kama ku daga lokacin daga ranar lokacin ya cika to sannan sai Allah ya ce qala rabbikum bil haqq ya fadi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji na kai hukunci da gaskiya haka qira'ar hafs take qala rabbikum bil haqq amma qira'ar jumhurul qurra banda hafs sai ce qur rabbikum bil haqq shi ne ya ubangiji na kai hukunci da gaskiya to a cikin wannan akwai isharar kan cewar basu bi ba su waɗanda ake musu narko sanadidu quraish waɗanda suka jagorancin izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu musulunta ba saboda haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya ubangiji na kai hukunci da gaskiya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito daga hadisin Jabir idan zai tafi yaki sai ce qala rabbikum bil haqq ya ubangiji na kai hukunci da gaskiya kamar yadda annabi Shu'aib ne yace da kuma ma kafin shi annabi Nuh annabi Nuh yace rabbana naftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta annabi Shu'aib yace rabbana naftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya ubangiji na ya ubangijinmu kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya kuma kai ne fiyayyen masu hukunci da bada wajen bada nasara ga wato annabawanka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a cikin wannan akwai narko da ban tsoro da kan cewar ya dangana hukunci zuwa ga Allah sannan yace wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun kuma ubangijinmu shine arrahman ba wanda kuke tsammani ina cewa wani Allah ne daban ba shine dai arrahman din da nake kiran ku bauta mai shine Allah almusta'anu wanda ake neman taimakon sa ala ma tasifun akan abin da kuke sifantawa menene kuke sifantawa kuna ce min ina gane gane kuna ce min ni mawaki ne kuna cewa ni dan dabo ne ni boka ne da duk waɗannan abubuwan da kuke sifantawa da kuma yanda kuke sifantawa ga Allah cewa yana da ɗa da sauran abubuwa to Allah shine wanda ake neman taimakon sa akan abin da kuke sifantawa haka zalika wajen yanda suke sifanta addinin musulunci da shi duk maganin wannan rabbuna arrahmanul musta'an Allah shine al-musta'an abin neman taimako akan abin da kuke sifantawa wannan shine tawakkali wannan shine mayar da hukunci zuwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen suratu to wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina ka daure akan hukunci akan sauraron zuwa hukuncin ubangijinka domin kana kan ganin mu to Allah wannan babu wanda zai yi wannan sai wanda yake da aminci da fika da kan cewa al'aqiba ta sace al'aqiba ta sace domin babu wanda zai ce to Allah kai hukunci tsakanin mu sai idan ya san cewa shi yana tare da Allah amma wanda baya tare da Allah sai kaje yana cewa a'a ka bar wannan magana ka bar wannan magana da sauran irin wannan wanda kake gani daga halin makaryata to da wannan muka zo karshen wannan sura Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin tafsirin da muka yi a wannan wata yanzu kafin mu rufe zamu amsa tambayoyi daidai gwargwado mun yi ina tambayoyin suke zamu amsa tambayoyi daidai gwargwado da muka yi kwana uku ba mu amsa ba wannan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd wannan yace tambayar sa shine shin irin tasbihin da ake yi bayan sallar farilla irin sa ne ake yi a bayan sallolin nafiloli bayan sallar nafila babu wani tasbihi da aka shar'anta ba a wannan tasbihin da ake yi bayan sallolin farilla na sallar farilla ne kawai ya daga cikin azkar da suka keɓanci sallar farilla amma sallar nafila ba a shar'anta mata wani tasbihi ba illa abinda ya zo a sallar witri idan ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama witri yana tasbihi da cewa subhanal malik al quddus subhanal malik al quddus rabbul malaikati war ruh sannan ya roki Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika du'a karsha amma in banda wannan babu wani tasbihi keɓantacce da aka shar'anta shi akan sallar nafila sannan irin tasbihin da ake yi a sujada ta cikin sallah irin sa ne ake yi a cikin sujadar tilawa eh sujadar da ake yi a cikin tilawa mutum zai iya wannan sujadar tilawa mutum zai iya tasbihin da ake yi a sujadar sallah a cikin sujadar tilawa duk da yake hadisai sun zo da nuna cewa akwai tasbihi khas tasbihi ke bantacce na sujadar tilawa sujada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati da kuma allahumma aktub li biha ajra waj'al hali indaka dhuhra wa ba'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud wannan suna cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin sahabbai yazo ya gaya masa cewa yayi mafarki yayi karanta sujada sai bishiya ta yi sujada sai ya ji tana faɗan wannan addu'a yazo ya gaya masa kuma ya tabbatar da shi saboda haka yana daga cikin mutum sai ka koya suna nan a cikin Hisnul Muslim littafin Hisnul Muslim ya tara waɗannan addu'o'i guda biyu ya faɗe su sai ka je ka karanta don ka haddace su to sannan wannan yace dan Allah malam yayi nasiha akan feminism dan abin yayi yawa musamman a social media da gidajen TV feminism masu cewa wato mace ya za a ce ne ba wato mace an danne mata haƙƙinta da sunan addini da sunan al'ada da sunan tasirin maza saboda haka dole su kwato mata haƙƙinta to duk wanda wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin hanyoyi da ake ta yaɗa barin addini wato abubuwa da suke ake yaɗa su yanzu a duniyan nan domin raba mutane da addini wanda yake nau'i ne na dujalanci shine yaɗa aqidar ƙaryata Allah rashin yarda da Allah atheism da agnosticism rashin yarda da Allah da ƙaryata Allah da ƙaryata addinai da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da kuma zagin da sakin baki akan Allah da manzanninsa da addinansa ba wai wani shubha ake kawowa ba illa wato gwanin wato iya zagi da iya yi ma addini rashin kunya shine kadai abin da ake kawo kuma suna ta yada wannan ta social media suna daukowa daga wajen manya-manyan shedanun su da suke musu wahayin waɗannan abubuwa da daddadan turanci domin a ja hankalin mutane kuma wannan ba wai kawai a nan kasar bane a duk kasashen musulmi yanzu abin da ake tayi kenan na yada atheism musamman kasashen larabawa a gabas ta tsakiya abin da ake a can ma kusan har yafi nan wannan dai yake ne na biyu yada aqidar a auren jinsi da alaka tsakanin jinsi da jinsi da nuna cewar wannan abu ne wanda yake na asalin halitta kuma bai kamata a kyamaci wanda yake yin sa ba domin wannan abu ne wanda yake haka Allah ya yi shi dan haka dole a yarda da shi a amince masa a karbe shi maza masu neman maza da mata masu neman mata ana ta kokarin hada su kan su yi wato club club kuma da duk wanda yake kyarar su yake aibata su ko yake hawa minbari ya nuna kan cewar wannan ya saba abinda addinai suka ce to za a dauki wannan daga cikin waɗanda suke yada maganganun kyama da kiyayya ga wani jinsi na bani adam hate speech saboda haka akan haka sai a za a iya hukunta shi ma a waɗansu kasashe a hana shi shiga waɗansu kasashe a hana shi tafiya a cikin duniya saboda me saboda ya ce kawai idan ya nuna kan cewar wannan abin alfasha ne kamar yadda Allah ya faɗe ta na uku shine wannan aqida ta feminism wanda daga nan ne za a nemi a fitar da mata daga cikin addini a ce addini ya hana mata yanci ya hana mata ci gabansu ya hana mata mutuncinsu da karamarsu don haka dole ko dai a canza dokokin addini da suka danna haƙƙin mata ko kuma mata ba su ba addini su rabu da addini to wannan ba cewa suke za su rabu da addini ba suna wato kalubale ne da abubuwa da dokoki na shari'a da suke ganin kanta sun saba addini sun saba a nasu tunanin yancin mata wanda yake kuma jahilci ne inda sun sani ba za su yi waɗannan abubuwa ba wanda waɗansu wannan tasiri har ya kai ƙasa irin ta Tunis har suka ce abinda Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani lidzakari mithlu hadzil unthayayn wannan na can zamanin ne yanzu wannan zamanin ya canza babu lidzakari mithlu hadzil unthayayn wanda yake wannan ridda ne kuma malamai da suka fito suka nuna wato in ka tsaya ka bura bangado inda mace take zamantowa rabanta ya an mayar da shi rabin na namiji wurare ne waɗanda suke ba su fi 14 ba a cikin 46 a cikin sauran wuraren in ma rabanta daidai yake da namiji wa in ma rabanta ya fi na namiji saboda haka rashin fahimtar hikima ne wannan zai sanya su inda sun san hikimar shari'a to waɗannan ba za mu iya kawo wannan ba bayanin wani yana buƙatar dogon wato lecture wanda za ta bayyana haka to sannan na ƙarshe wai zakka akan gwal ɗin kwalliya da na business gwal na kwalliya kamar tufafi ne da mace suke sawa don haka a bisa sahihin magana babu zakka a kansa kuma shine mazhabar Malik da mazhabar Shafi'i sabanin mazhabar Imam Ahmad kauli a mazhabar Imam Ahmad da kuma mazhabar Abu Hanifa wanda yake kuma shine da yawa malaman yanzu suke fatawa da shi su Sheikh bin Baz su Sheikh al-Uthaymeen su Sheikh al-Albani kuma da yawa waɗanda zaka shiga cikin internet kana ganin an dauko fatawarsu irin fatawoyin su akan cewar akwai zakka akan gold amma wannan ba shine a ya saba abinda mazhabar da dama daga cikin sahabbai daga cikin su akwai Aisha da Ibn Umar da Jabir da Ummu Salama dukkanin su sun tafi akan cewa babu zakka akan gold din da mace take sawa tamkar tufafin ta ne amma gold din da ake business da shi mutum ya sai gold yana kasuwanci da shi to wannan akwai zakka kamar yadda yake ake yin zakkar kayan kasuwanci haka zalika gold da namiji ya saya ya ajiye shi dan ya ajiye dan ya killace dukiya ko ya ajiye shi dan yana jiran za a yi ma'issa aure ya za a yi ma'issa aure ya bata ko kuma ya siyo ko kuma mutum ne namiji ya sai gold ya ajiye a matsayin zai sanya shi a kayan lefe tunda bai riga ya ayyana wa zai aura ba ya sa shi a cikin kayan lefe dukiyarsa ce sai ya fitar masa da zakka in suka shekara sai ya fitar masa da wannan gold din zakka tunda shi ba zai sa shi ba an haramta masa sa shi dan haka sai ya fitar a wannan hali ne ake fitar masa da gold zakka sannan wannan yace Allah ya ƙara ilimi annabi Dawud an ce yana da littafi zabura idan na fahimta a karatun jiya malam ya ce da attaura yake aiki malam ina neman ƙarin bayani Allah ya karbi ibadunmu wato ita zabura ai ba littafin shari'a bace annabi Dawud da shari'ar at-Taura yake aiki ita zabura littafi ce ta ibada littafi ne na ibada shesa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya hore zabura ga annabi Dawud sai ya karanta ta kafin a daura masa sirri kafin a gama daura masa sirri ya sauki tilawar ta yake yi kuma yana yin ta da sauki mai dadi shesa har annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Musa al-Ash'ari laqad utiya hadha mizmaran min mazamir ali Dawud wannan Abu Musa an bashi zakin murya irin zakin muryan annabi Dawud saboda haka littafi ne na ibada ba littafi ne na shari'a ba az-zabur kuma ko yanzu in ka tsaya ka duba az-zalim din da ake da shi zaka ga isharar babu hukunce hukunce a cikin wanda yake na cikin bible saboda haka babu cin karo a cikin wannan na eh laqad katabna fi az-zabur eh eh to wannan ba wahayi bane wahayi ne ai ka karanta wannan annal arda yarithuha ibadiy as-salihun wannan alƙawari ne na Allah yanzu wannan ba abu ne wanda yake in ka karanta shi a cikin tilawa zaka ji farin ciki ba zaka ji farin ciki cewa Allah ne yake wannan alƙawari ga bayinsa salihai to ai dama shine wahayin litafin Allah haka suke litafai ne na ibada to Allah ya ƙara wa malam lafiya amin yace tambaya ta ita ce malam ya halatta mutum idan ya shiga cikin matsi na rayuwa ya sa a yi masa saukar alkur'ani mai girma domin samun sauki to wannan matsala ce mun sha fatawa a kanta akwai sabani a kanta waɗansu suna ganin kan cewar mutum zai iya wato neman a yi masa addu'a da alkur'ani kuma ya bada lada a kan wannan asali hadisin Abu Sa'id al-Khudri na cewar an biya sahabbai sun yi ruqiyya da fatiha kuma ruqiyya babinta babin addu'a ne kuma gashi an biya su lada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu cin wannan lada waɗansu sun yi tafriye akan wannan waɗansu kuma suka ce wannan bai halatta ba domin na farko addu'a sharadin karbanta ya zamanto an yi ta khalisan liwajhillah amma idan ya zamanto an yi jinga to da baki ɗaya mutum ya zamanto ladan nasa na jingar da aka yi musamman ganin yadda ake yi kan cewa aka tashi yin sauka akwai kuɗin kowane izifi da ake biya kowane izifi ga kuɗinsa saboda haka kaga ga baki ɗaya abin ya koma ya zamanto kwangila ya zamanto a yarjejeniyar ciniki an kulla ciniki to shi ko ita ko addu'a babinta babin ibada ne ba babin ciniki ba wannan shine ra'ayin malaminmu Sheikh Mahmud Wul Zaidan wanda yake nuna kan cewa wannan abin bai halatta ba kuma akwai matsayi da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya dauka wanda yake shine tsakatsaki akan mutum ko zai duk da yake ba akan wannan matsalar bace akan matsalar ko mutum zai iya daukan haya ya bayar da kuɗi a karanta alkur'ani ga iyayensa yace Allah ya kai ladan gare shi yace mutum yayi in aka yi karatun alkur'ani akwai da'awa mustajaba mutum yace in an yi karatun alkur'ani ayi ma iyayensa addu'a sannan idan ya dauko wani abu na sadaka ya ba su da sunan cewa ya taimaka musu don saboda kan kasancewar waɗanda suke karatun alkur'ani da waɗanda suka mayar da kansu ga karantar da shi da karatunsa suna daga cikin waɗanda suka fi kowa a kyautata musu a cikin al'umma ya ba su da wannan niyyar to wannan sai ya zamanto alkhairi to idan mutum ya yi ta wannan babin la'alla wannan ƙaulin shine zai zamanto alwasat wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace to ai shine ai na fada shine ai amsar tambayar ina ganin ai ba zancen batun shiga matsi ko ba matsi ba ko ba matsi ba ai ba shi da alaka da wannan tambayar ko ko ba ka yayin da aka yi musu a'a ba ayyana musu ladan ba sun dai ce ba ayyana ladan ba na'am sun ce dai sai an ba su lada za su yi sun ce sai an ba su lada za su yi amma ba su ayyana ba kuma ju'ul ne wannan kuma shi ju'ul ai daban yake da shi ju'ul daban yake da ujra an fahimta da suka yi ruqiyar da suka yi bai warke ba ba su da kokobo ba su da kokobo amma ka zo ka ce ai maka addu'a in an maka addu'a inda an riga an yi aikin ai to in ka ce a biya ka kaga ko an karba ko ba a karba ba an biya ka saboda haka dan a biya ka kai ba ju'uli bane wannan ijara ce shi yasa ai malamin mu Sheikh Zaidan yayi ibtalin sa to wannan yace dan Allah malam ka sake mana bayani akan sahun mata saboda har yanzu basu gane abinda ake nufi ba Allah na faɗa ku je ku koma cikin kasar ku ji dan Allah malam wankan juma'a ga mace wajibi ne wankan juma'a ba wajibi bane la ga mace wala ga namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a yawmal juma'a fa biha wa ni'mat wa man yaghtasala fal ghuslu afdal wanka yafi wannan ga namiji ko ga mace duk wanda zai zo juma'a wankan juma'a ga wanda zai zo juma'a ne saboda haka macen da take zauna a gida ita ba za ta wannan wankan juma'a bai hau kanta ba wannan wankan na ibada wanda za ta samu lada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rattaba sakamakon cewar wanda bi yayi waɗannan abubuwa wanda ya fara daga cikin hadda wanka za a yafe masa zunubansa daga wannan juma'ar har wata juma'ar da ƙarin kwana uku wannan bi ya keɓanci wanda zai zo juma'a ne amma mace wadda take a cikin gida idan ta yi wanka sai da ke wankan kwalliya ranar juma'a domin hikimar yin wankan juma'a shine a tsaftace jiki idan za a shiga cikin taro kar a zo masallaci yana ƙari saboda rashin wanke dauɗa jiki dan haka in za ta zo masallaci ita ma ta yi wannan wanka ta zauna ta saurari huduba ta yi nafila daidai gwargwado sannan ta yi sallah tare da liman ta shiga cikin wannan hadisin kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira da Salman al-Farisi radiyallahu anhuma alqaina ala kursiyi jasadan amma in muka zo tafsiri yawanci ba na son a tambayin tafsirin aya kafin mu zo ta in muka zo tafsiri insha Allah za mu zo ga tambayar tafsirin suratul sad wato lokacin da na faɗi cewar wato annabi Sulaiman Allah ya hore masa iska sakamakon jarabawar da Allah madaukakin sarki yayi masa na faɗi ta farko ban faɗi ta ayar ba na faɗi ta wato shagaltu a tsayawa da yana ganin dokoki dawakai na yaki har lokacin sallah ya wuce yake a dawo da su ya sassare su to na biyu kuma shine jarabawar da Allah madaukakin sarki yayi masa da yace zai sadu a cikin daren nan da matansa guda 101 kuma kowannen su ya haifi da su yaki fi sabilillah sai bai yi istithna'i ba bai ce insha Allah ba sai ya zamanto dukkanin su ba wanda ya zo da ɗa sai ɗaya wajen zo ta yi ɓari to da ya tuna da wannan shine sai ya istirja'i sai ya istithna'i kamar yadda walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anaq qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai ne mu gafara Allah ita kuma gafara Allah abu ne wanda yake zaka iya gani da in annabawa suka nema abu ne wanda yake mu a wajen mu ba zai zamanto laifi ba sai dai ya zamanto tarkul aula amma a matsayin su suna ganin girman sa a wajen Allah saboda haka sai ne mu gafara Allah kuma ya roki Allah ya bashi wannan mulkin shine Allah ya hore masa wannan ku tsaya mu karanta waɗannan tukuna sannan ayar da muka karanta jiya aya ta 97 wanda kace annabi Zakariya yayi tawassuli da sifar Allah wanda an ce ba a tawassuli da komai sai aikin da mutum yayi kyakkyawa ko biyayya ga iyaye a'a baka rike karatun daidai ba in ba a tawassuli da sifar Allah ba me za a yi ai da yake ake fara tawassuli yadda ake fara tawassuli Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah gashi a cikin addu'ar istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana cewa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al'azim ka gani ina neman zabinka da kudrarka ina neman sha'u ina neman zabinka Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ina neman wato zabinka da iliminka neman zabi da kake ba tawassuli bane da me ka nema da ilimin Allah wa astaqdiruka ina neman ikonka iyawarka ina neman ka bani iyawa da iko bi kudratika da ikonka ikonka ba sifa ce ta Allah ba saboda haka kuma ana roƙon Allah a ce اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ina roƙonka da rahmanka wato da sunan Allah da sifar Allah da ayyukan da bayi suka yi da ayyukan da mutum yayi da addu'ar ƴan uwa da yin ibada da yin ibada a lokuta da Allah yake karban addu'a da yin ibada a wurare da ake karban addu'a duk ana tawassuli da su to sannan to sai Allah madaukakin sarki ya kai mu wata shekara wa'annan tambayoyi duk shekara muna cewa za a rinka amsa su a wajen karatuttuka to ba laifi na bane laifin masu zakulo tambayoyi ne ba sa kawowa lokacin karatu in aka kawo insha Allah lokacin tafsiri sai mu karanta su insha Allah kafin mu rufe a karatu to kun ji uzurin sai a rinka tsarmuwa insha Allah a hankali kamar yanda muka sanar da ƴan uwa kan cewar za a wato ana ciyar ga masu azumi kuma aka nemi mutane su fanski katin ciyarwar da kowane mutum da ake ciyar da shi to ga bayanin abinda aka yi a masallacin Al-Furqan an yi abincin mutum 120 a kwanaki 25 da jimillar kuɗi wato kowane abinci akan 270 kuɗin da gabaki ɗaya kuɗi 804,600 a masallacin ladanai a masallacin da aka sanya shi da sunana an yi ciyarwa ta mutum 10 a kwana 10 akan jimillar kuɗi 54,000 da baki ɗaya 95,400 waɗanda suka fanshi wannan suka bayar da kuɗin ga shi wannan shine bayanin yadda aka yi da kuɗaɗensu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa daga gare su su kuma waɗanda suka tashi suka yi ƙoƙarin wannan aikin Allah ya ba su lada kuma Allah ya ba su ladan ciyarwa waɗanda suka yi Allah ya ba su ladan da yake ba ma masu iftarus sa'i akwai mutane da dama da suka yi akwai mutane da dama waɗanda suka taimaka a wannan wata wajen gudanar da wannan tafsiri mun rubuta musu takardu muka tura musu kuma suka turo da taimako daban-daban akwai wanda suka ɗauki nauyin tsaftace banɗakin nan watan gabaki ɗaya suka ɗauki ma'aikata ba banɗaki kawai ba da masallaci da kewayen wannan waje gabaki ɗaya wanda da a ce masallata da masu itikafi sun shagalta da yin wannan hidima ba za su samu lokacin da za su yi ibada ba kuma da wajen ya zamanto cikin dauɗa ba za su yi ibada cikin natsuwa ba kuma masallaci ba za a ji daɗin zama a cikinsa ba musamman muna ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka umarni da a rinka tsaftace masallaci saboda ya zamanto wajen ɗakin bauta ana sha'awar zama a cikinsa ba ana ƙyamar zama a cikinsa ba to Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda suka yi wannan hidima Allah ya hasata musu kabarin su domin wanda ta yi irin wannan hidima a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarinta yace kabari duhu gare shi amma Allah yana sanya masa haske da albarkar salatinsa addu'arsa ga wanda suke ciki to saboda wannan aikin da ta yi muke tawassuli muke fata cewa muke kuma addu'a ga duk wanda suke irin wannan aiki kuma Allah ya ba su irin wannan lada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishara ga wannan baiwar Allah waɗanda kuma akwai waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu a kafafen yaɗa labarai a radio ya radioyi kamar da television da social media akwai wanda suke sun ɗauki nauyin da kuɗaɗensu Allah ya saka musu da alkhairi yawancin waɗanda ta wannan hanyar karatun yake kaiwa gare su kusan sun fi yawan waɗanda suke zuwa suke jin karatun saboda haka isar da wato hidima ce ta ilimi da wanda duk ya amfana ya zo ya amfanar da wani haka zai zamanto sadaka mai ɗorewa insha Allah Allah ya cika ladan a gare su Allah ya karɓa a gare su da kuma duk sauran waɗanda suka hidimta wajen ayyuka musamman ƴan uwanmu samari ƴan hizba wanda ba dare ba rana su kwana anan su yi na anan akan su tsare dukiyoyin mutane su gyara wajen da ake sallah su dai su gyara sahu su sa ido akan a shige da fice da musamman wajen wato kokarin nisantar da miyagun mutane da suka kokarin samun irin wannan dama domin su zo su kawo mugun aikin su duk waɗannan ƴan uwa sun tsaya sun hana kansu bacci akan wato ai komai cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ya saka musu da alkhairi da kuma ƴan kwamitin masallaci wanda suka tsaya suka tsatsara waɗannan ayyuka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba daga gare su Allah madaukakin sarki muke roƙo da ya sake maimaita mana irin wannan lokaci ne albarka irin wannan rayuwa irin samun irin waɗannan lokuta a cikin rayuwarmu shine babban alkhairi shine babban albarka da za mu samu a rayuwarmu a ce ba mu da irin wannan lokaci to ya zuciya za ta kasance zuciya da ta fi kowa nisa komai nisa daga Allah ita ce kasashen zuciya ba abin da yake tausasa zuciya irin samun lokuta irin waɗannan waɗanda zukata suke rayuwa da alkur'ani ta hanyar sauraron tilawarsa da yin sallah da shi da yawan tilawarsa da ku mutane suke da kuma sauraron tafsirinsa da jin ma'anoninsa babu abin da yake rayar da zuciya irin wannan wanda abin da muke bukata kenan a rayuwarmu shine wanda yake zai sanya mu zauna lafiya da Allah kuma ya zamanto rayuwarmu ta zamanto mai manufa mun san matsayin mun san abin da ya kawo mu duniyar nan kuma mun lizinci ta farkin neman yardarsa to Allah madaukakin sarki ya sanya mu mu sake gani irin wannan mausimi ya cika mana falalarsa sannan akwai yawa waɗanda suka yi wato gudunmawa ta sanya masallaci suka kawo mana AC guda biyu manya waɗanda suke masu sanyaya waje an sa ɗaya a wajen mata ɗaya kuma a wajen liman da sahun farko ba liman kawai ba har da sahun farko aka sa wannan Allah ya saka musu da alkhairi ga wani bawan Allah ya canza mana fankoki da masallacin baki ɗaya fankoki masu ado da kuma akwai wanda suka bada gudunmawar diesel daga ciki har da mataimakin gwamna da ta Nasiru Gawuna ya bada lita 1000 dama duk shekara yana kawo gudunmawar diesel wanda diesel din nan ba karamin taimakawa yake ba musamman a cikin goman karshen nan da kai tun ma kafin goman karshe muna kokari waɗanda suke raya masallacin nan su zauna tsakanin azhar da al'asar musamman kafin goman karshe su shigo yanayin ya canza ya so mu samu sanyi tsananin zafin yana yawaita wanda alal aqalla indai aka kunna din aka taja generator za a samu fankoki suna aiki a samu sauki to kuma kamar yanda muka ambata ƴan uwanmu mata suna cikin tsananin zafi saboda iskar da take zafi in ta tashi wajen su take tafiya saboda haka su ne in mu nan mun ji sanyi su kuma can zafi suke ji to an yi kokari an sanya an gyara AC har guda biyar aka sa musu domin ya sauƙaƙa gare su amma maganin wannan abin shine za a daɗa ƙara faɗaɗa ɓangaren mata kuma ana nan an yi zanen har a farkon karatun nan na sanar da jama'a mun yi addu'a ga waɗansu bayin Allah managarta magada da suka ci gadon mahaifinsu kuma suka harhaɗa kuɗi da iyayensu mata da kuma ƴan uwansu gabaki ɗayansu suka haɗa kuɗi suka zamanto za su yi masa sadaqatul jariya wanda kuɗin nan an danka shi sun ce za a sanya shi a cikin wato ginin wannan masallaci na mata wanda za a yalwata insha Allahu ta baya to har yanzu muna neman ƴan uwa duk da yake ba a gama injiniyoyi ba su gama lissafin nawa abin zai ci ba amma muna neman taimakon ƴan uwa shi wannan akwai account wanda aka yi na masallaci wanda a ciki za a rinka sawa in Allah ya yarda za mu kafe shi domin duk wanda Allah ya kowace ma da wannan ko kuma da kayan aiki ya kawo domin ƴan uwanmu mata hakika muna ganin yadda suke cincirundo a wannan masallaci domin neman alkhairin da ke cikin wannan wata gyaruwarsu da inganta rayuwarsu gyaruwar al'umma ne gabaki ɗaya don su ne tarbiyya take hannunsu saboda haka muna ba da muhimmanci akan duk abin da zai sauƙaƙa musu ya kyautata musu sha'anin ibadarsu sannan akwai waɗanda suka rinka kawo abinci na bude baki banda waɗanda aka dauki nauyin kawo abincin su aka dauki nauyin sayan abinci da abin da suka bayar akwai waɗanda suka dauki nauyin kayan kawo abinci tun kafin goman ƙarshe a kullun suna kawowa daga jihohi daga wato bangarori daban-daban Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba akwai mushkilar na'am akwai mushkila da muke fama da ita a cikin wannan masallaci musamman lokacin itikafi da ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda ya lizinci wannan masallaci domin itikafi shekaru masu yawa Allah ya karɓi wannan ibada daga gare shi ya kawo shawarar a ɗauki wani mataki yanda yake za a yalwata masallatan nan ko a bandakunan nan ko da ta hanyar waɗanda yake wato za su yi bandakunan a biya ne to wajen gaci da ga yadda yake amma muna neman za mu yi kokari insha Allah tare da shawarar ƙwararru waɗanda suka san harkar architecture wanda za mu zo mu ga yadda za a samu yalwatawa na samun bandakuna akwai waɗanda na san cewar sun buƙaci bisa tilas suka fita daga itikafi don su je su samu bandaki sannan su sake wata niyyar sake shigowa itikafi to ba san bai fatawa ba ko wannan yayi ko bai yi ba ko ya itikafin nasu ya zamanto ko ya zai kasance to sun dai yi saboda larura ita larura tana da hukuncinta to wannan in Allah ya yarda zuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya yassare a ga yadda za a gyara shi kuma akwai tambaya da ya hada a ciki shine wato yin aski da yanke farce ga mai itikafi zai iya yin wannan musamman saboda tana daga cikin hajjar sunna haja ce ta sunna ba larura bace to amma tunda aka halatta fita domin fita ta sunna shine fitar rakiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya raka matarsa Safiya da ta kawo masa ziyara wannan fita ce ba ta larura ba fita ce ta sunna to saboda haka fita da aka yi domin ai sunna za a iya yi shine kamar yanke farce ko aski babu laifi a yi insha Allah to account da muka ce za a iya sanya taimako na wato ginin da za a yi na masallaci account din a bankin jaiz yake 0 guda 3 1 1 3 7 0 0 0 1 1 3 7 7 8 ba wai sai wanda zai sa ba zai dauka wanda ma ba zai sa ba dan ya bama wani shi ma ya dauka saboda addalu alal khairi ka fa'ilihi ne nuna ma wani yayi aikin alkhairi kamar wanda yayi kuma kada mutun ya raina ko mai kankantar sa Allah madaukakin sarki ya karba kafin mu rufe da addu'a za mu sallar idi in Allah ya kai mu karfe 7 da rabi yanda ya kama ranar idi ko talata ko laraba ko talata ko laraba sallar idi za a yi insha Allah karfe 7 da rabi a filin sukuwa idan kuma lokacin an yi ruwa kamar yanda ya faru a shekarun baya za mu zo mu yi sallar idin a cikin masallaci insha Allah na'am amin to bafana ya zo amma ya ce ba zai yi magana ba ya ce ba zai yi magana ba to zan kirawo bafana don ya yi mana addu'a akwai magana ne? addu'a za a yi mana insha Allah a kai wannan lashe a kai lashe ka to ya to? To I say Adona Rakhid. Jara Adona.
Amin. 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 Am abin da aka kuskure Allah Ubangiji ya yafe Allah Ubangiji ya sa mu a cikin cetan Al-Qur'ani Allah Ubangiji ya sa Al-Qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba Allah Ubangiji ya sanya mu daga cikin masu yada ilimin Al-Qur'ani saboda mu dace da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa mafifitan ku shine wanda suka koyi karatun Al-Qur'ani kuma suka karanta alhamdulillah Allah ya arzuta garin mu da matasan mu da wannan himma yanzu ta fahimtar karatun Al-Qur'ani Allah ubangije mana muwafaka baki daya da ku malaman da suke ta wannan kokari Allah ubangije ya karfafa gwiwa ta su Allah ya kara musu albarka kuma Allah ya amfane mu da ya kara mana yawan su ya kara mana amfanin su muna kara godiya ga Allah da irin wannan baiwa babba wanda ya yi mana mun gode Allah ubangiji ya kara mana alƙawarin da yayi na in an gode zai kara to Allah mun gode maka Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah ubangiji ka cika mana ni'imarka ubangiji ka ba mu kyakkyawan karshe cincin da suka dame mu Allah ubangiji ya mana maganin su dukkan abin da ya damu jama'a Allah ubangiji ya mana maganin su Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya al'amura da ake ciki Allah ubangiji ya gyara halayen matasan mu maza da mata Allah ubangiji ya mana muwafaka ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu ilimi mai amfani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا علام السرائر يا مقلب القلوب يا نور النور يا دائم كل شيء يزول غيرك يا حي يا قيوم كل حين يموت سواك نسألك ربنا بجاه محمد عبدك ونبيك ورسولك وبحرمته عندك ومكانته لديك أن تغفر لنا جميع الذنوب وتستر لنا جميع العيوب وتيسر لنا جميع الأمور وتفتح لنا أبواب خيراتك وتجرنا من غضبك ومقتك وعذابك بقدرتك إنك لما تشاء قدير وبالإجابة جدير اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عنا ولا نعلم أمرا فنختاره لأنفسنا فقد فوضنا إليك أمرنا ورجوناك لفاقتنا فارشدنا اللهم إلى أهب الأمور إليك وأهمرها عندك آجبة بجاه قولك دعوني أستجب لكم دعوناك يا رب الأرباب فلا ترد أيدينا خائبة وأنت أهل المعروف وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين